daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo a mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA wato Radio Africa zango na 102.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin sake jan rigamar shiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan batun harkokin sufuri a Najeriya. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi da ke yayata ci gaban da mata ke samu a fannonin rayuwa daban-daban. Sai kuma sharhin manyan jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu aure assalamu alaikum. Mutane sama da 260 ne suka mutu a Najeriya sakamakon cutar sankarau. Cibiyar kare cututtuka na kasar ne ta ce kusan mutane 2000 ne ake tuhumar sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekarar. Shugaban cibiyar Chikwe Ihike Hwazu ya ce an yi ta kokarin ganin an kare yaduwar cutar, amma lamarin ya ta'azzara sakamakon rashin wadatattun alluran rigakafi wanda ake fama da shi a duk faɗin duniya. Sai dai yanzu haka hukumar lafiya duniya wadda ke da wannan rigakafin ta ba da na akalla mutane 200,000 wanda kuma daga watan gobe ne za a fara amfani da su. Cutar ta sankarau wadda ke yaduwa ta kwayar cutar halittar nan da ba a iya gani da ido yana yi wa fatar da ke saman kwakwalwa illa wanda yake sa kumburar garan baya. Kashi na biyu na wannan cutar kuma wanda ya fi yawa a ƙasashen yammacin Afirka ciki ko har da Najeriya yana haifar da matsanancin mura, ciwon kai, zazzabi, bushewar makoshi, amai wanda ke kumbura wani sashi kuma da kuma kumbura wani sashi na jiki. Yadda wannan cutar ana ɗaukar ta ne ta iska a kwayar halittar da ba a gani da ido kuma yakan shafi abin da ke da alaƙa da numfashi. Najeriya dai na cikin ɓangaren ƙasashen Afirka da ke fama da wannan cutar saboda irin yanayinta. Tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara Donald Trump a harkokin tsaro Michael Flynn ya yi alkawarin zai baiwa kwamitin binciken na majalisar dokokin Amurka haɗin kai game da ko kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump ya yi mu'amala da Rasha ko kuma a'a, muddin dai za a ba shi kariya ta musamman. Mujallar nan ta Wall Street Journal ta ce jiya Alhamis ne Flynn ya tattauna da wasu mambobin kwamitin binciken cewa yana nema a yi masa alkawarin kariya muddin zai yi magana da kwamitin, to amma dai ba wanda ya amsa masa game da wannan buƙatar tasa. Ba shakka General Flynn na da labarin da zai baiwa wannan kwamitin, kuma batun na masa ƙaiƙayi a baki, yana son ya amayar da su muddin damar hakan ta samu. Sai dai lawyer Flynn Robert Kaina ya faɗa a cikin wata sanarwar da ya bayar jiya Alhamis cewa ba za su ce uffan ba game da sakamakon tattaunawarsu da 'yan kwamitin binciken, illa dai sun bayyana cewa lallai sun yi magana, abinda aka tattauna din ne kuma ba za su faɗa ba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu mazauna sansanin mutanen da suka rasa muhallinsu a ƙasar Sudan ta Kudu sun buƙaci a kori shugaban kwamitin sa ido a yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 daga bakin aiki. Mutanen sun soki lamirin Fetus Mogae wanda shi ne shugabanci kwamitin haɗin gwiwa da tantancewa na ƙin ba da bayanin abin da gwamnati ta yi game da ƙin bin umarnin da aka cimma na dakatar da buɗe wuta da kuma kashe-kashe, fyaɗe, azabtarwa da sojojin gwamnatin ke wafarar hula. Kwamitin na haɗin gwiwa ya ba da rahoton cewa duka sassan biyu kowa ya taka rawar ƙin bin umarnin da aka cimma game da yaƙin da ƙasar ta Sudan ta Kudu ta faɗa. Mazauna sansanin suka ce Magoye ya ƙi ba da cikakken bayanin halin damuwar da ɗaruruwan farar hula da suka yi hasarar matsuguninsu sakamakon yaƙin da ya ɓarke a ƙasar ta Sudan ta Kudu suke ciki. Ƙananan roka da aka harba ya yi wa aƙalla mutane 7 rauni a kusa da fadar shugaban ƙasar Somalia sa'ilin da majalisar zartarwar ƙasar ke gudanar da taronta. Aƙalla waɗannan ƙananan rokoki 3 ne aka harba a haraban fadar shugaban ƙasar. Kamar yadda direban motar ɗaukar marasa lafiya ya shaidawa muryar Amurka cewa an harba rokar ce a kusa da wani gida a yankin gundumar Ward Hegley da ke dab da fadar shugaban ƙasa, kuma farar hula 4 ne suka samu rauni amma an kai su asibiti. Sai dai rahotanni sun tabbatar cewa ba ko mutum ɗaya daga cikin 'yan majalisar zartarwar da wannan harin ya shafa. inda ya kai wannan hari nesa inda Prime Minister Hassan Ali Khayre ke tattaunawa da sabbin jami'an sabuwar gwamnati. Kuma babban ajandan taron shine yadda za su inganta matakan tsaro a ƙasar da kuma yadda za su fuskanci wato batun fari. Sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan danyen aiki. Sai dai sautari yan tawayen Al-Shabab sun sha kaiwa gwamnati ire-iren waɗannan har-hare. Majalisar Tsaro ta Ƙasar Isra'ila ta amince da samar da matsugunin Yahudawa na farko a yammacin kogin Jordan a cikin shekaru 25. Yayin da yanzu haka tana ci gaba da tattaunawa da Amurka akan mataki na gaba. Gidajen Yahudawa da aka gina a yammacin kogin Jordan tun a shekarar 1992 an faɗaɗa waɗanda aka gina ne a wani lokaci can baya. Sai waɗannan da aka amince gina su a jiya kusa da Shillo za su zama rukuni na farko da za a gina sabbi fil. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya alƙawarin samar da ɗaruruwan mutanen da aka tilasta musu barin matsugunninsu na Amona, wanda babban kotun ta ce an gina su ne ba inda ya dace ba, domin ko an gina su a filin Falasɗinawa ne abinda ya sa aka rushe su.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Hukumar kula da hadira a Najeriya ta yi gyara dangane da ainihin adadin da take da shi na yawan hadira da rasa rayuka da aka yi da matafiya suka yi a shekara ta 2000, wato shekaru biyu da suka gabata, sabanin adadin da muka yayata a shirinmu na jiya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya hada mana.
A nan Najeriya dai bincike wanda hukumomin lafiya da na kare hatsarin ababen hawa suka gudanar ya nuna cewar akalla a kowane gida a kasar na da wani ko wata da suka taba samun kansu a hatsarin ababen hawa, walau ya kai ga samun rauni ko kuma rasa rayuka. Abin da yasa wasu ke ganin mutanen da ke mutuwa a kasar sakamakon hatsarin mota ya haura na wasu cututtuka na zamani da ake da su. To ko hukumar na da adadin mutanen da suka rasa rayukan nasu sakamakon hatsarin ababen hawa a Najeriya kawo yanzu Malam Muhammad Kabir Abubakar, jami'in warda kan jama'a ne a kumar kiyaye hatsara ta ƙasa a Najeriya.
Yawan mutanen da suka mutu an samu mutane 5,440 a shekara ta 2015, yayin da shekara ta 2016 aka samu 5,053 kawai, wanda kaga nan kuma an samu raguwa a yawan mutane 387. Sai waɗanda suka ji ciwo su kuma an samu gaba ɗaya a shekara ta 2015 an samu mutum 30,478, wanda a shekara ta 2016 kuma aka samu 30,105, wanda wannan alƙaluma ma ya nuna mana cewa a shekara ta 2016 an samu ragi na 373. Sai yawan hadarurrukan da suka lakume rayukan jama'a gaba ɗaya a shekara ta 2015 muna da hadarurrukan da suke sanadiyar mutuwar rayukan jama'a guda 2,854. A shekara ta 2016 kuma muka samu guda 2,638, wanda wannan alƙalami ya nuna mana cewa an samu ƙaruwa a shekara ta 2016 da yawan hadarurrukan da suka lakume mutane har guda 216.
A duk lokacin da matsala irin wannan dai ta yi kamari, al'umma na fatan ganin hukuma ta dauki matakin da ya dace domin magance shi. Ta haka ne yasa na tambayi Malam Idris Fika, babban jami'in hukumar kula da hatsara ta ƙasa da ke jihar Adamawa, ko wani mataki hukumomi ke dauka na faɗakar da jama'a ko magance matsalar hatsara a Najeriya. Sai ya ce
mun kai haɗura ta ƙasa musamman na jihar Adamawa a kokarin da muke yi na wato kare jama'a wajen kare jama'a daga wato irin manya-manyan haɗurar da suke faruwa kan hanya. Sun haɗa da banda wato ainihin patrol wato sintiri da muke a kan hanya tare da jami'anmu. Muna zagayawa muna faɗakar da masu amfani da hanya musamman direbobi da ma fasinjoji a wuraren wato tashoshi inda ake hawa motoci. Mukan zaga mu faɗakar da masu amfani da abubuwan hawa akan cewa su kiyaye da abubuwa wato musamman dokokin kan hanya. Sannan kuma mukan sanar faɗakar da jama'a a cikin jihar Adamawa musamman cewa su rika lura motocin da suke hawa, su lura da lafiyar motoci, su lura kuma da wato lafiyar shi ainihin ko kuma hankalin shi ainihin driver wanda zai tuka musu mota kowane lokaci. Wayannan abubuwa ne wanda ba wai muna yin su ne wato lokaci zuwa lokaci ba, abu ne wanda kullum ana yi, kullum muna da wato shirye-shirye na zuwa tashoshi, mukan je kullum kuma mukan je sintiri wato abinda ake kira patrol a kowane lokaci mukan yi wa'annan abubuwa. Kuma alhamdulillah jihar Adamawa dai wato yawancin faruwan haɗura da ake samu wato bai kai na wasu wurare ba gaskiya yawa a cikin Najeriya, sai dai kawai abin da ba a rasa ba.
Sakamakon yawan hatsarin ababen hawa dai jihohi da dama a Najeriya sun dauki matakan magance yawaita hatsarin ababen hawa a jihohinsu, kamar da jihar Legas ta dauka a can baya na hana wasu manyan motoci zirga-zirga da rana, dokar da kuma jama'a suka ce da sake. Yanzu haka dai wani mataki da hukumar ke dauka na rage hatsara shine na tilasta motocin hawa musamman ma dai na haya sanya na'urar rage gudu a motoci, sai dai direbobin motoci da sauran masu amfani da motocin sun ce na'urar ta yi tsada kuma ba a samun ta a kasuwa. Sai dai a cewar Malam MK Abubakar na hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa, ba hukumar ce ke da alhakin sayar da na'urorin ba ko kuma sanya farashi.
Wato abin da ake ciki kasan yanayinmu a Najeriya, komai aka shawo sai an yi kose sai an yi korafi da sauransu. To amma dai abin da magana ta gaskiya, hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa ba ita take so da wannan na'ura ba. Yan Najeriya ɗan kasuwa su aka ba dama su shigo da wannan na'ura su kuma sayarwa da mutane ta a farashi da rahusa.
Malam Biliyamani wani ɗan Najeriya ne da a kwanan nan ya rasa ɗan uwansa a wani hatsarin mota, wanda kuma yake ganin idan hukumomi suka tilastawa direbobi biyan diya hakan zai taimaka wajen rage ganganci ta ɓangaren direbobin mota musamman ma dai na haya.
Yi muna so mana gwamnati ta biya mun muhimman, ya kamata a ce waɗannan kamar wannan inshora ɗin a yi kokari da Allah a ba wanda mamacewa wanda suka rasu.
Yan magana dai yana cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira. Baban ya jibrin murya Amurka daga Legas.
Zuwa zai da baban gida Jibrin kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa.
Lokacin harari, lokacin ruwa yan kwariya, da domin zamanin mana yanzu ruwan da ba rike biro ba ya aikin mobi, ya amma ba ya mata ko ya gyara diyarsi ya zaya kaya makaranta. Lokacin mana yanzu ruwan da ba ya da ilimi
Da har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rawu da saloniyar mata. Ya salamu hayya
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirinmu na yau za ku ji karshen hira ta da Fatima Abubakar, matashiya mai dauka hoto a garin Maiduguri. Ga tambayar da na fara yi mata. Malama Fatima, yanzu kina da wasu da ke taya ki wannan aikin kuma kina koya ma wasu mata dauka hoto?
Muna dai kokari mu koyarwa mata irin wannan aikin. Muna so mu ce musu cewa ba aikin namiji bane, ke mace ma za ki iya shiga irin wannan aikin jarida, ki fara zuwa gari-gari kina bayani. Ba sai mun zauna mun jira wani ya ce ya bayanin garin ku, mu fito mu ce musu ga abin da yake faruwa a garin mu. Kuma muna so mata ne su shiga wannan aikin sosai. Mu fara yi, ina so ni da su duka muna yi tare, ba wai kullum ni ɗaya ba ce nake ba da labari. Muna so su koya, yanzu muna kokarin fara koyarwa. Muna so mu koyarwa mata dukkan hoto, yin bidiyo,
Malama Fatima. A wannan yankin na Maiduguri baki daya, kamar waɗanne irin matsaloli ne kika ga suka fi shafar mata?
Gaskiya yanzu dai matsalolin da ake samu mata, gaskiya an karkashe musu mata, kuma su ba su da komai. Sun rage ga mata, an bar ta da yara hudu, yara bakwai, komai ita ne take yi yanzu, ba ta da miji mai kula da ita. Yanzu abin da muke gani ta a Maiduguri shi ne mata ba su aikin yi. Za ki ga suna ɗan neman aiki ma, saboda ana ɗan ba a san su sosai ba, ana shakkan daga inda suka sa iya samun aiki. Yanzu mace ma tana da ciki, za ki ga akwai matsaloli kala-kala, don ba ta da komai. Za ta zo da ciki amma ba ta da kuɗi ta je asibiti. Abubuwa dai kala-kala muke gani. Kin ga kuma da tana da aikin kanta za ta iya zama. Shi yasa muke kokarin mata su fara fitowa suna aiki, su ci gaba kowane irin aiki. Ko ɗaukar hoton ma shi ma sana'a ne. Ka je ka fara, sai ka iya kokari, ka riƙe yaranka, sai kuma kai ma ka kula da kanka. Muna dai samun NGO wanda suke kokari su ƙarfafa mata, amma dai matan suna da yawa. So muna kokarin dai duk wani sai taimaka ya shigo a zo a taimaki mata matsaloli kala-kala su
da. To Malama Fatima, kina gani sana'ar ɗaukar hoto na da riba sosai har ta isa dogaro ga kai?
Yanzu dai gaskiya ka fara aikin ɗaukar hoto, Maiduguri gari ne da ake yawan biki, kowane sati ana biki. So za ka iya zuwa waɗannan bikin ka na musu hotuna, yaran makaranta kana musu hotuna, ya mutanen da suke ofis ka iya zuwa. Akwai muna da NGO da yawa, su ma suna buƙatar hotuna. So ta wannan za ka iya mai da shi sana'a, kana samun kuɗinka. Ana biya sosai ta fannin ɗaukar hoto, za ka magaji don saboda yadda ake ma'ai hoto. Ranar sallah ma za ka ga yara kowa na so ya yi hoto. So da ta wannan za ka iya mai da kuɗinka, kuma sai ka iya riƙe yaranka da shi.
To su kuma mata kamar wani irin kira za ki masu?
Gaskiya kamar yadda na faɗa, ke wasu ayyukan ne ɗin za ka ga mata za a ce musu wannan ba aikin ki ba ne, kamar su leburanci, kamar su wani aiki, aikin ɗaukar hoto, duk za a ce maka aikin maza ne. Ya kamata matan mu ne su san duk aiki aiki ne. Idan zai ci gaba da rayuwarka kuma kawo maka kuɗi, ya kamata ka fito ka je ka nemi wannan aikin, ka ci gaba da shi. Kuma alhamdulillah yanzu matan mu sun gane cewa kowane irin aiki ma mace za ta iya yi. Sai suna fito suna neman irin wannan ayyukan saboda su ci gaba da rayuwarsu. Kuma muna kokarin mu ce musu za ku iya duk abin da namiji zai yi, ke ma za ki iya yi, ki fito ki nemi wannan aiki. Muna kokarin mu sa a ransu irin wannan ayyukan, sai su ci gaba da shi.
To Malama Fatima, nan gaba idan kika yi aure kina gani za ki ci gaba da wannan sana'ar ta ɗaukar hoto?
gaskiya ina so in shiga aiki na kuma ba ka iya zagaye garin mu a cikin kwana ɗaya, so ba zai hada kai yin komai ba. Kuma akwai mata ranmu wanda suka dawo minista, suka dawo senata, suna aikin gwamnati, suna da manyan aiki, amma har yanzu suna tare da mijinsu, kai yaransu makaranta, suna komai yadda ya kamata. So duk abin da za ka ke so kai idan kana da mijin da zai sa ya yi kokari ya ga cewa ka ci gaba kai ma a rayuwa, komai ka je kyau insha Allah.
Ma sauraro, Fatima Abubakar kenan, wata matashiya daga garin Maiduguri da ke ba da labarin 'yan gudun hijira ta hotunan da take dauka. A nan muka kawo ƙarshen hiranmu da ita, a nan kuma za mu da sa'aya a shirinmu na yau. Sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin babban bakuwar tamu da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam, yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin da yake cewa ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ƙara sunayen birane masu yawa a cikin jerin sunayen biranen da suka baiwa bakin haure mafaka, wanda suka bayyana shi a ranar Laraba da ta gabata, ciki har da Baltimore, inda kwamishinan 'yan sanda ya ce 'yan sanda ba za su yi aiki da jami'an kula da shige da fice baki ba a cikin jihar. Jerin sunayen wani bangare ne na sabuwar matsalambar shugaban kasa Donald Trump akan harkokin shige da ficen baki, wanda ya nuna raguwar ganin bakin haure marasa izinin zama waɗanda suka samu kariya daga biranen da suke bujirewa matakan cikin sati na biyu da fara aikin kamin bakin hauren marasa izinin zama. Sai kuma mu leƙa jaridar USA Today, wacce ta rawaito labarin hamshakin mai kuɗin nan Jeff Bezos ya zama na biyu da yafi kowa kuɗi a duniya. Jeff dai shine shugaba kuma wanda ya kafa kamfanin nan na Amazon, inda ya doke wanda yake kan kujerar a bara, wato Warren Buffett. Dukiyarsa ta cilla zuwa dala Amurka biliyan 75.6 a Larabar da ta gabata, kamar yadda kamfanin da ke ba da jerin sunayen biliyoniyoyi a duniya, wato Bloomberg Billionaire Index, ya bayar. Jeff ya haura Buffett da dala Amurka biliyan 74.9 zuwa dala Amurka biliyan 74.2 da aka auna Amancio Ortega, shugaban kamfani kuma mai rike da hannayen jari mafi yawa na kamfanin kayan sawa na tarayyar Turai mai suna Inditex. A wannan satin ne dai kamfanin na Amazon ya bayyana zai sayi kamfanin hada-hadar kasuwanci ta yanar gizo na gabas ta tsakiya mai suna souq.com, kamar yadda Bloomberg ta rawaito. Kamfanin zai rufe kamfanoni guda biyu da ke karkashin uwar kamfanin na souq.com, waɗanda suka hada da diapers.com da kuma souq.com, sakamakon matsalar rashin samun riba da ba sa samu. Hakan zai jawo kimanin mutane 263 su rasa ayyukansu a ma'aikatarsu da ke kudsi. Sai kuma jaridar New York Times, inda jaridar ta rawaito bayanin da ke cewa 'yan majalisar dattijai na Amurka sun sha alwashin yin binciken kwakwaf kan zargin tsoma hannu da ake na Rasha ta yi a zaben shugaban kasar Amurka da ya gabata, ta hanyar kokarin tsama kansu ko kuma nisanta kawunansu da al'amarin a cikin majalisa. Har ila yau, jaridar ta New York Times ta rawaito labarin shugaban kasa Xi Jinping na China zai haɗu da Mr. Trump a katafaren gidansa da ke Florida a sati mai zuwa, cewar ma'aikatar harkokin waje, wanda ya tabbatar da haduwarsu ta farko. Shugabannin manyan kasashen na duniya da suke fitar da gurbatacciyar iskar gas da alamun za su sauya hannu a kan yunkurin magance sauyin yanayi, da alamun China za ta matsawa Amurka lamba wajen mai da kai akan alkawarin da ta dauka a baya, ko da Mr. Trump ya nuna alamun bai da niyyar yin hakan. Sharhin jaridin Amurka na wannan satin kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa, sashin Hausa na murya Amurka daga Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida na Hausawa, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum biyo Hausa. Mai magana Ibrahim Burfi Sana'u Dubo a nan karamin kuma jimawa ke kira da rayuwar Najeriya. Na kira ga malaman Najeriya da duniya gaba ɗaya, da samu da addu'a game da wannan tsada da muka fada, Allah ya kawo mana sauki.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare da kira ga dukkanin 'yan majalisar da su Najeriya, musamman sanatoci, da gaskiya suna kira rai da kujerar Allah. Waɗannan abubuwan da kuke yi ba kuna yi bane dan talakawa
daga karamar kumar goza da Allah muryan America mun kugitarwa shugabanninmu musamman ma sanatawa sakonmu akan duk abin da suke yi talakawan Najeriya suna ganin su kuma mun haga Allah abin da suka yi wa shi sanatanmu na Sadan Borno ba su kyauta ba a wancan lokaci ya fita ya je sallah aka yi masa gashi the same thing yanzu ma haka sai da ya fita ya je ibada to mu mun ga nashi su kuma su jira ranan nasu
Assalamu alaikum sakin Hausa na muryar Amurka ina son yin amfani da wannan dama don Allah ku bani dama in kira ƴan uwana talakawan Najeriya da cewa so ɗaya kujiyar makaho ke kuna kuna dai gane irin waɗannan dattawan da ke kiran kansu dattawa a majalisar dattawa tarayyar Najeriya ke fadakala da tahiyar hawainiya ga wannan cigaba na mulkin Muhammadu Buhari da ya haɗa zaunawa da tattaunawa da religion na screening na ambassadors da kuma INEC da hukumar da tantance Ibrahim Mago me ya haɗa wannan dangantaka da wannan me zai hana ku saki wannan al'amarin in kun riƙe maganar Mago saboda yana cikin jagoranci na hukumar tattalin arziki da ƙasa wanda yake mafi yawancinku kuna da tutu da kashi da daɗe da tsokaduwawanku wanda yake kun sani in kun manta mu mun manta ba dukkaninku bakin su kun ka zo saboda daidai Muhammadu Buhari aka zaɓe ku a 2015 ba haka 2019 na nan ta yi da yaddar Allah wasu daga cikinku mafi yawancinku wallahi sai mun tabar ta ku 2019 da yaddar Allah talakawa duk abinda za ku yi mu muna nan ba mu ganin bakin Muhammadu Buhari saboda gaskiya akwai aƙi da sun talaka gare shi don haka ku bari za ku same mu tun kamin 2019 wasu su zafi watan ku za su ɗanɗana ku da su saboda za mu yi muku danga-danga ta tautun alaɗi ne akan wannan jagoranci da yake namu mai magana sai yana a tautan mu wasu gudu su Najeriya.
Ra'ayoyin ku masu sauraro da kuma ra'ayoyin muka kawo ga takaitattun labarai.
Mutane sama da 260 ne suka mutu a Najeriya sakamakon cutar sankarau. Cibiyar kare cututtuka na ƙasar ta ce kusan mutane 2000 ake tuhuman sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekarar. Shugaban cibiyar Chikwe Ikehwe Azu ya ce an yi ta ƙoƙarin ganin an kare yaduwar cutar amma lamarin ya ta'azzara sakamakon rashin wadatattun alluran rigakafi wanda ake fama da shi a duk faɗin duniya. Sai dai yanzu haka hukumar lafiya ta duniya wadda ke da wannan rigakafin ta ba da na akalla mutane 500,000 wanda kuma daga watan gobe ne za a fara amfani da su. Cutar ta sankarau dai tana yaduwa ne ta kwayar cutar halittar nan da ba a iya gani da idanu. Tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a harkokin tsaro Michael Flynn ya yi alkawarin zai baiwa kwamitin bincike na majalisar dokokin Amurka haɗin kai game da ko kwamitin yaƙin neman zaben Trump ya yi mu'amala da Rasha ko kuma a muddin dai za a ba shi kariya ta musamman. Mujallar nan ta Wall Street Journal ita ce jiya Alhamis ta ce Flynn ya tattauna da wasu mambobin kwamitin binciken cewa yana nema a yi masa alkawarin kariya muddin zai yi magana da kwamitin to amma dai ba wanda ya amsa masa game da wannan buƙatar tasa. Wasu mazauna sansanin mutanen da suka rasa muhallinsu a ƙasar Sudan ta Kudu sun buƙaci a kori shugaban kwamitin sa ido da a yarjejeniyar ne samar da zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 daga bakin aikinsa.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da rana ku je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da duniya Amurka na Bahmud Lalo a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri ko ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.